l'autre sujet de la vie, c'est le mobile, la chaîne de pierre. Iko Allah za mu tattauna wata matashiya mai matukar muhimmanci kamar yadda Profesa Ahmad ya faɗa. Ita ce magana a kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta tabbata a cikin ingantattun hadisansa sallallahu alaihi wasallam. Profesa ya yi shimfiɗa a kan irin ƙalubale da sunna ta yi ta gabuwa da shi tun farko-farkon kafuwar al'amari na musulunci har zuwa yanzu, da kuma yadda malamai suka tunkari wannan ƙalubale, suka kuma tsaya tsayin daka, suka ga cewa sun wayewa da al'umma kai, sun kuma magance wannan ƙalubale, wanda wannan sunna ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, cewa a kowane lokaci, a kowane zamani gaskiya sai ta samu ƙalubale, ta kuma ta yi kokowa da ƙarya. Idan muka duba tun farkon halitta, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Annabi Adam alayhi salam, ya ba da umarni ga mala'iku da Iblis a kan cewa su yi wa Annabi Adam sujjada, wanda wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne abin da ake cewa nafsi. Allah ya ce yi kaza, wannan shi ne nafsi. Amma wannan nafsi na Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin, a farkon halitta ta ɗan Adam, sai da ya samu ƙalubale daga Iblis, wanda shi kuma ya yi amfani da tsuran hankalinsa, tsantsagoran hankalinsa. Ma mana'aka Allah tasjuda idh amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah ce ma mana'aka Allah tasjuda idh amartuka, me ya hana ba kai sujjada ba yayin da na umarce ka? Nafsi yake da shi daga Allah ya hana shi ya yi sujjada? A'a, tsabar hankalinsa ya dogara da shi, ce ana khairun minhu, ai ni na fi shi, na fi Annabi Adam, me yasa ka fi shi? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ni ka halicce ni da wuta, shi kuma ka halicce shi da tabo. Saboda haka shi a tunaninsa wuta a daraja da kima da matsayi tana gaba da tabo, saboda haka babu ta yadda za a iya kayar da matsayinsa ya yi wa wanda yake ganin ya fi shi mutunci, ya fi shi daraja a sujjada. Kaga a nan wato nafsi ne masu hankali, nafsi ne ke ƙalubalantar hankali, ko ce hankali ne ke ƙalubalantar nafsi. Iz amartuk, wannan nafsi ne, shi kuma ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, wannan hankali ne. To idan har ya kasance tun a farkon karo, lokacin da Allah ya halitta, an samu irin wannan ƙalubale, to kaga wannan yana nuna cewa sunna ce ta Allah. Ko ba za ta bushe ba, haka abin zai ta tafiya har Allah ya naɗe ƙasa. Kada mu zaci cewa akwai wani lokaci da zai zanto banda gaskiya babu abin da mutane za su sani, za su runguma. A'a, za a ci gaba da fafatawa, za a ci gaba da karawa, za a ci gaba da nuna ƙwanji. To amma dai kamar yadda Allah ya ce, fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nas fa yadkhulu fil ard. Daga ƙarshe kumfa haka za ta tafi aikin banza, abinda zai amfani mutane shi zai ci gaba da zama da wanzuwa a bayan ƙasa. Yana da kyau mu fahimta, idan za mu yi magana a kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, mu ɗauko abin daga tushe. Mu sani cewa musulunci ungurungu shi ne kalmar shahada, shi ne kalmar shahada, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Waɗannan kalmomi guda biyu masu gaba guda biyu, wannan kalma take da gaba guda biyu, shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, sannan gaba ta biyu cewa Annabi Muhammad manzon Allah ne, waɗannan su suka haɗu suka gina musulunci. duk wani abu yana dogara ne da waɗannan kalmomi guda biyu. Ko menene a musulunci yana ƙarƙashin waɗannan kalmomi guda biyu. Na yarda da cewa babu wani abu da zan bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala, ma'ana zan tsantsanta bauta ta gare shi shi kadai. Duk wani abu da sunan shi bautar Allah ba zan yarda da shi ga kowa ba sai ga Allah. Wannan shine bangare na farko, tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala. Ɗaya da Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkanin sifofinsa, ɗaya da shi a cikin ayyukansa, ɗaya da shi a cikin sunayensa. Sana bangare na biyu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon ƙarshe, manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan yana nufin cewa shi ne ya zo min da saƙo da bayani ne da zan bauta wa Allah, yadda zan tsantsanta bautata ga Allah subhanahu wata'ala. Ba ni da wata tsotsuwa, ba ni da wata madogara ta bautar Allah, ta sanin shari'ar Allah, ta sanin hukunce-hukuncen Allah, sai ta hanyar ma'aiki manzo sallallahu alaihi wasallam. Yarda da wannan abu ne wanda ya zama dole ga dukkan wani wanda zai yi ikirarin musulunci. Idan ya samu tangarɗa a ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu, to musuluncinsa ma ya samu tangarɗa. Dole ne ya yarda da waɗannan abubuwa. Saboda haka kaga ashe dukkan wani abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ƙarƙashin wannan tirke na shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Duk wani abu da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ayyukansa, maganganunsa, sifofinsa, saƙonninsa, dukkan wani abu da ya zo da shi yana ƙarƙashin wannan gaba ta cewa shi manzon Allah ne, ma'aikin Allah ne. Don haka duk abin da ya zo min da shi dole ne in karɓa in yadda, kuma babu wanda yake da hurumi irin yadda shi yake da shi. Duk wani hurumi da kake da shi na kai magana a kan addini ƙasa yake da hurumin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wata'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zato manzo na ƙarshe bayan gabaninsa ya aiko manzanni da dama waɗanda ya ba su shari'u daban-daban, amma ya tattara su gaba ɗaya a kan tushe ɗaya, shi ne tauhidi. Daga ƙarshe Ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne cikamakin annabawa duka. Bayansa ba za a sake saukar, ba za a sake aiko da wani Annabi sallallahu, ba za a sake aiko da wani Annabi a bayan kasa ba. Annabi shi zai zo da ar-risala al-khatima, ar-risala al-khalida, saƙo wanda yake shi ne na ƙarshe, kuma saƙo wanda shi ne madawwami wanda zai wanzu har zuwa tashin alkiyama. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba shi littafi wanda yake sama da dukkan littattafan da suka gabace shi, shine wa muhaiminan alai, alqur'ani shine yake sama da dukkan littattafai da Allah ya ba wa annabawa. Shi ma ya zanto yana kunshe da saƙo wanda zai dace da buƙatar ɗan adam a kowane lokaci, a kowane zamani, a kowane yanayi. Ya zanto qur'ani ne na shari'a, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa, wani alqur'ani yana nusarwa, yana shirwa zuwa ga hanyar da tafi zama miƙe totar. Duk wata hanya da kake zaton hanya ce miƙaƙƙiya, to hanyar da take ta alqur'ani ta fi shi miƙewa. Wannan littafi da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa kundi wanda ya kunshi dukkan buƙatar ɗan adam. Saboda haka sai ya zanto ya zo da hukunce-hukunce da shari'u waɗanda suke zuwa kulliyat ne, wato sukan kunshi abubuwa a dunƙule, amma a ƙarƙashinsu akwai fashin baƙi mai yawa, akwai fashin baƙi mai yawa. Alƙur'ani ka duba wannan bugun Mujamma' Malik Fahd Litiba'atul Mushaf da ke Madina, Alƙur'anin da muke yawan amfani da shi a yanzu ko ma a ko'ina a duniya ya fi shahara, za mu ga shafi 604 shi ne duka gaba ɗaya, Alƙur'an 604. To amma kuma duka abin da kake buƙata na shari'a Allah ya ƙunshe shi a ciki, ya tattara shi a ciki. to kaga ashe wasu abubuwa ne wadanda suke kulliyat an baka abubuwan ne a dunkule wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa alhakim ya bayyana shi Allah ya dora musu alhakim cewa to ga alqur'ani nan mun saukar maka amma ka rika yi wa mutane bayanin abin da yake ci wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun yi imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aikin da Allah ya bashi wannan bayanin da yake yi mun yi imani cewa ya yi bai bar duniya ba sai da isar da dukkan wani sako da Allah subhanahu wataala ya dora masa ya yi har rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illa taf'al fa ma ballaghta risalata ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka idan baka yi ba to baka isar da sakon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya bada shaida akan cewa ya isar da dukkan wani sako da addini da Allah ya bashi kuma Allah ya cika wa al'umma ni'imarta ni'imar addini da ni'imar rayuwa Allah ya cika musu ita a cikin wannan addini inda Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cikin suratul maida a hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana ranar arfa kuma ranar juma'a annabi yana tsayuwa arfa Allah ya saukar masa da fadar sa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini wannan shaida ce daga Allah subhanahu wataala kan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da addinin Allah ya cika wannan yana tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba sai da ya bayyana sa shi yake shi yasa yake cewa ban bar wani abu ba da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya ne santar da ku daga wuta sai da na bayyana muku shi duk wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya kuma nesanta mu daga wuta sai da annabi ya mana bayanin sa duk wani abin da zai nesanta mu daga Allah ya kusanta mu zuwa ga wuta sai da annabi ya gargade mu akan sa dan haka babu wani abin da ya bari ba tare da ya yi bayanin sa ba wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya dora wa annabi kuma yayi su waye wa su ne sahabbansa su ne zababbun mutanen da Allah ya zaba masa dan su zama wakilansa wanda yake baki addinin sa da su هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولن نسوني سهبين ولن لألا أشياء يهددسوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ألا بي واتو النبي صلى الله عليه وسلم بدوني أمسيين أم يهددسوا sannan Allah subhanahu wataala ya bada kokwarin shaida akan su cewa mutanen kwarai ne kuma ya yarda da su sun yarda da shi wadannan su ne daliban makarantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na farko wadanda ya zauna ya karantar da su ya tarbiyace su ya ba su dukkan wani ilimin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya bayar mun yi imani mun kuma yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gagarumin nasara akan aikin da Allah ya dora masa kuma ya isar ba ma tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam ko tuhumar nasarar da Allah ya ba wa annabi kamar yadda wasu guragun wato biyan ku kakidu suke tuhumar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara ba wajen karantar da daliban sa bayan barin sa duniya da sun ridda ko kuma ma sun yana da rai zaman munafici suke da shi bai gani ba kira 23 yana zaune da munafikai kewaye da shi ya kasa fahimtar su kuma ya dauke su manya manyan abokai manya manyan sahabbai ya rika ba su dukkan wata kulawa da dukkan wata yarda alhalin ba haka suke ba mu ba mu yarda da wannan aqida ba zuwa aqida ce da suke kunshe da cin zarafi kafin ka kira ta cin zarafi ga sahabbai za ka kira ta cin zarafi ga annabi kansa sai da za ka yi da wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana mu'amala da mutanen da ya kasa gane hakikarin su ba na jin duk wani mutum da yake ganin shi ne tunani ne mai hankali a ce ya zauna da wasu shekara 23 yana ba su yardarsa suna yaudararsa amma wai har ya mutu bai gane su ba. Wanda za a ce mutum ne wanda yake da tsiki marar basira da ba a iya gane komai, bai kamata ma a kira shi shugaba ba kowane irin abu ba. Saboda haka tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tuhuma ce ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan sahabbai su ne farkon waɗanda suka fara sauraron alƙur'ani kansa da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na alƙur'ani. Zaka su ne hanya ta farko ta ƙarshe wanda ta nan ne zaka samu alƙur'anin da annabi ya zo da shi ta hannunsu ne, kuma ta hannunsu ne zaka samu bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alƙur'ani. Ba zai yiwu ka raba waɗannan abubuwa guda biyu ba, alƙur'ani ka karɓe shi ta hannunsu, amma kuma sunnar annabi ka ce ba za ka karɓe shi ta hannunsu ba. Idan har ka yarda cewa alƙur'ani gaskiya ne saboda ya biyo ta hannunsu ta hannun daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah, to me yasa kuma kake tuhumar su game da bayanin da Allah subhanahu wataala ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallam alhakin ya ɗora masa nauyin ya yi. Mun yarda cewa waɗannan sahabbai sun riƙe amanar da aka danka a hannunsu, kuma sun tashi sun yi aiki tuƙuru wajen yaɗa addinin musulunci a ko'ina a duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da barinsa duniya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci musulunci ya shiga ya yi ninkaya, ya kutsa, ya yi nisa, ya shiga garuruwa masu yawa har ya zanto manya-manyan ƙasashe waɗanda ake taƙama da ƙarfinsu, suke taƙama da ƙarfinsu, ƙarfin soja, ƙarfin tattalin arziki, ƙarfin ilimi. Amma waɗannan sahabbai da ikon Allah da taimakon Allah suka yi nasara a kansu, daular Farisa da daular Rumawa, ya zama cikin ƙanƙanin lokaci sun gurgunta daular Romawa, sun ƙwace yankuna da dama da suke ƙarƙashinsu, sannan sun karye daular Farisawa, sun ƙwace sun rugurguza mulkinta ta dawo ƙarƙashin mulki na musulunci. Waɗannan sahabbai su ne suka yi waɗannan aiki, waɗanda kuma suke ɗauke da wannan fitila ta haske, hasken alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wata'ala kuma ya cika littafinsa da bayanin falalarsu waɗanda ba nan ne mahallin bayanin ba. To amma dai mun yi wannan shimfiɗa domin mu san cewa su wane ne farkon waɗanda suka ɗauko fitilar wahayi, su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ga kuma irin matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su da yaban da ya musu ta yardar da yi da su. Shi ya sa a aƙidar mu ta ahlus sunna muke cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne, duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne. Waye ya ce ya mai da su adalai? Shi ne Allah. Udulu ne bi ta'dilillahi iyyahu, ba wani ne ya ce su adalai ba ne, Allah ne ya ce su adalai ne, radiyallahu anhu wa radwanu. Wanda kuma dama abinda ake bukata ga shaidu shi ne a samu yarda, wanda yarda ce suka samu ta Allah, ce min man tarzauna min ash-shuhada, waɗanda kuka yarda da su daga cikin shaidu, to waɗannan yardaddu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka suka ɗauki ragamar yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantar da ita zuwa ga 'yan baya waɗanda su ne tabi'ai, wanda su kuma su ma suka yi nasu iya bakin kokari har ta kawo zuwa gare mu, wanda a yau da haskenta ne musulmi a ko'ina suke fahimtar addininsu kuma suke bauta wa Allah wato yadda ya kamata. Idan za mu yi magana akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ke kunshi a cikin hadisansa, ce sunnar annabi ana sunfin hadisansa ingantattu waɗanda al'umma suke aiki da su, su ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, tafarkinsa, maganganunsa, aikinsa, da kuma abubuwan da ya tabbatar a rayuwarsa. Waɗannan su ne ake kira sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To abu na farko da muka yarda da shi kuma alƙur'ani ne ya karantar da mu wannan shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisansa ingantattu wahayi ne daga Allah. Yadda Allah ya yi wahayin alƙur'ani, haka Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. haka ne yace wasu ni'matullahi alaikum wama anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi laqad banna Allahu 'ala almu'minina idba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa anzalna 'alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa anzala 'alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allahi 'alayka 'azima wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأن ذلك آيين لا القرآن ولا بقر وأن ذلك الله سبحانه وتعالى أشكي يبين الشيوى يا سوكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم للتالي يا قوم سوكر مثل الحكمة Abu Uwa guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya hada cewa duka ya saukar da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san alqur'ani shi ne wanda littafi da muke karantawa to amma menene al-hikma da Allah ce ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da wata ansa da ta wuce abinda Allah subhanahu wata'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanin alqur'ani da yake bayyana wa mutane shi ne hikima din da Allah ya tamaimaitawa a duka ayoyin da muka karanta Allah ya yi ta cewa ya ba wa annabi ya saukar masa da littafi ya kuma saukar masa da hikima har ma ake cewa matan annabi wa kunna ba yusla fi minti kunna fi ayati Allahi wal hikma ku rika kina abin da ake karantawa a gidan jin ku na ayoyin Allah shi da alqur'ani sannan da abin da ake karantawa na hikima su ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka alqur'ani wahayi sunna wahayi ce kamar yanda alqur'ani yake wahayi Allah ya saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan abu na biyu da muka yarda da shi kuma yi imani da shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa Annabi al-hakimi wa mutane bayanin Al-Qur'ani. Ya saukar masa da Al-Qur'ani kuma ya dora masa al-hakimi ya yi bayanin abinda Al-Qur'ani ya kunsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yahtadun. Mun saukar maka da al-zikr shi ne al-Qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu a nan idan muka kula cewa abu biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-Qur'ani shi ne kira al-zikr wal-Qur'ani al-zikr al-Qur'ani Allah shi ya saukar da shi sannan kuma abu na biyu shi ne bayanin da Allah shi wa sallallahu alaihi wasallam ko dora masa alhakin yayi litubayyana lidat saboda haka akwai almubayyin akwai kuma almubayyin akwai wanda abinda ake bayanin shi ne alqur'ani sannan abu na biyu akwai wanda akwai shi kansa bayanin wanda shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari da sunnar sa sallallahu alaihi wasallam سمع الله لك وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما سوكر مكر للتاتيبة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه سيدان كيوس بيان أبدا سكيتاب أن يأكد كذا أنا ما الله سبحانه وتعالى قرر ريانون أما كتشيوا أفي القرآن إذا الله سوكر وأنبي أفيكما أمرني كو أيكي لأولا مساء نيل ومتاني بيان أبدا سكيتاب أن يأكد هكذا الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له الله يقول أمنا تشيوا وانا سنة سشي بذكا أنبا واحد من النبيل الله يقول وما يمتقى قوة ننسو جاء أي قوش لهرش المتانة تنكما رولا مساء حكم يقول متانة بيان أبن لا جاء أي قوش لش الله يقول صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا لوك شد أكي وأن صلى الله عليه وسلم وهي يكم بيبي كراكم وهي لبعشن واتو دقاء جبريل عليه السلام جبريل ينا فلا ينا دنس أبايا ينا فلا ينا دنس أبايا قدن كده وانا يقوم بشي مثلا حتى بزي بايا حقولي يجرح har jibril ya kama dara ta masa ayoyin da aka bashi na wahayi a wannan lokacin ba a nabi yana kokarin ya ga yana bin sa a baya sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma. Allah ya gaya masa cewa kada kai gaggawa game da alqur'ani kafin a gama maka wahayin sa. Allah ya dakatar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan shine annan ubangiji yake salatu habib bihi danaka li ta'jal bih, kada ka motsa harshenka dan kai gaggawa da bibiyar karatun alqur'ani lokacin da jibrili ke karanta maka. Kakkai gaggawa da wannan, inna alaina jama'ahu, mu mun dauki, mu muka dauki gabarin tattara maka shi alqur'ani a zuciyarka, wa qur'anahu, sannan mu karantar da kai shi, mu baka damar karanta shi. Thumma inna alaina bayana, sannan bayaninsa, bayanin shi alqur'ani bayan saukar da shi, mu muka dauki alhakin wannan. Kaga a shi kenan duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na bayanin alqur'ani Allah ne yake bashi. Thumma inna alaina bayana, saboda shi yasa aka ce sunna wahayi ce daga Allah subhanahu wataala. Yace zai karantar da shi alqur'ani ya tattara masa shi a zuciya, sannan kuma yace thumma inna alaina bayana, bayanin alqur'ani da abinda ya zo da shi yana kan mu in ji Allah subhanahu wataala. Zaka kaga abu biyu ne a nan ma ubangiji ya faɗa, shine alqur'ani da Allah ce zai tattara masa a zuciyarsa, sannan kuma da bayanin da yake zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na uku, dukkan mu musulmi mun yarda cewa wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ta zaman kanta. Annabi yana cin gashin kansa ne a wajen yi masa da'a, wajen yi masa biyayya. Ayoyi dama a cikin alqur'ani sun zo su tabbatar da haka. Ayoyi ne waɗanda sun kai kimanin aya 40, sun kusa kaiwa aya 40, wanda dukkanin umarni suke yi da tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da da'ar ta tashi ta kansa. Daga ciki akwai faɗar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنا أقول لك سبحانه وتعالى إكرا ومؤمنين لسفر إيمان شاقوا مؤمنين قيوة الله تعالى قيوة من ذن الله تعالى سيقوم مين يتكلم تعالى أطيعوا الله قيوة الله تعالى وأطيعوا الرسول قيوة من ذن الله تعالى نتكي نونا مكشيوة من ذن الله تعالى تن gashin kansa a matakin da'a. Da'a ba za ka ce kawai kai kana yi wa annabi da'a ne saboda Allah ba, ba ruwanka da shi karan kansa saboda Allah kake masa da'a, sai dai kai wa manzon Allah da'a saboda Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, haka nan Allah yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza, wanda duk ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah. هكذا الله لا تشوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. بألا وبمن زرت اعطوك شفتي تيمكو ولا بك يجي الرايا توباب وانا ابو ليك كم من ذنب سي اسروا من وتكي مبين. هكذا الله يتشوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يا قوانا سكي ايمانك وانسى والا بمن زوق da yadda kirawo ku zuwa ga abin da zai raya muku zukata. Allah ya yi umarni ga mu'minai su ansa wa Allah, sannan su ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ansa manzon Allah shi ne yarda da abin da suke yi, sanar da kai da sunnarsa, maganganunsa da ayyukansa. Haka nan Allah yana cewa qul ati'u Allah wa qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Ku bi Allah ku bi manzo, wanda duk suka bada baya, wato in suka bada baya sai cewa Allah baya son mutane da suke kafirai. Qul a'udhu billahi wa a'udhu rasulahu fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hubbila wa 'alaykum ma hubbiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasulillahi salam. Haka nan ubangiji yake cewa ka ce da su ku bi Allah ku bi manzo, sannan in kuka juya baya kuka bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma alaihi ma hubbila, abinda yake kansa shine abinda aka dora masa ne isar da sako, kuma annabi ya isa. Wa alaikum ma hubbiltum, kuma abinda aka dora muku na ku yi imani ku gamsu da sakon da ya zo muku da shi yana da kanku. Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka yi masa da'a to za ku samu shiriya wato in dai kuna son samun shiriya to shine ku yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a in kuka da'a wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuka bujire wa sunnarsa to kun bata sannan mu duba mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci wato hukuma ga waɗanda suke bujirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bujirewa da'a kamar da Allah ya ce qul a'udhu billahi war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin bi Allah ku wanda in ka juya baya Allah ba san kafirin ma'ana duk wanda zai bujirewa manzon Allah kwata kwata ya ce baya buƙatar komai daga manzon Allah baya buƙatar bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na addini na shari'a to wannan ya bar musulunci ba mu'mini ba hakanan Allah yana cewa yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wala yaktumun Allah haditha ranar gobe kiyama Allah yake cewa waɗanda suka kafirta suka tabawa manzo suka bijirewa manzo za su yi burin ina ma an mayar da su kasa ina ma an daidaita su da kasa saboda abinda za su fuskanta na tsananin hukuma da tsananin azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana nuna maka bin Annabi sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnarsa wajibi ne akan kowane musulmi in ba haka ba musulmi zai yi na sani da gobe kiyama haka Allah yake cewa yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laitana a'ana Allah wa a'ana rasul ranar da za a rika jujjuya fuskokinsu a cikin wuta su rika cewa ina ma ina ma suna da na sani ina ma sun bi Allah ina ma sun bi manzon Allah na ina ma sun yi ruku da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan Allah subhanahu wataala ya jab kulli da gargadi mai tsanani ga waɗanda suke mushrikewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to fa liyahzar alladhina yukhalifu lahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim liyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hirɗinsu su shiga taitayinsu Allah ya ce in ba haka ba wata musiba ta same shi ko wata azaba ta tafi shi kaga bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsayuwa akan umarnin sa da barin abin da ya hana wajibi Allah ya ce man yushaqiqu rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannam wa sa'at masira wanda duk ya saba wa Allah ce goyi ya kuma saba wa manzon wa yushaqiqu rasula wanda duk ya saba wa manzon Allah المشاقات شيء أن يكون الرسول أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شك وأنت في شك النبي هنا جيفي كما كان هو جيفي بلا وكذنته كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم إذا من كان تبرك إن كده بند نما صلى الله عليه وسلم الله يشيك وانا بكي هكا من بعد ما تبين له الهدى باين هو الشريعة تبين بريش أنكرت تدوشي أما سواتي أنكرت تمسأل أن الله أما يزادي ya bijire wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafarku wasu da ba Allah ce wani yi ma ta wanda shi ke nan zamu dora masa abin da daukar wa kansa ba dai ya daukar wa kansa wanda figimi ba to zamu bar shi ya karata da kansa wanda su dihi da annal karshe kuma mu jefa shi ku ta jahil da ba da ce sa a tsira wannan makoma ta yi muni to duk wannan da ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin alqur'ani suna nuna maka bin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi in ba haka ba to zai waye gari cikin waɗanda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta waye kuma masu bijirewa bin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyar alqur'ani ya nuna mana wajibci kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani hukunci an sani cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa idan wani abu ya taso na rigima na takaddama sahabbai suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su kai hukuncin su shi kuma ya yanke musu hukunci ya ba mu gaskiya gaskiyarsa ya ba mu gaskiya rashin gaskiya wannan wani abu ne da aka sani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa musulmi suka ci gaba da kai hukuncin su zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala a waccan ayar da muka karanta a farko yana cewa qul a'udullaha wa a'udur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Allah ce in kuka yi jayayya kuka yi takaddama akan wani abu fi shay'in ko bai yi shi to ya shafi addini ya shafi rayuwa ya shafi zamantakewa ya shafi aure ya shafi tattalin arziki ya shafi ko menene kuke yi takaddama akan ta kuke ja'iz ja akan ta Allah ce farudduhu ila Allah wa rasul. Ku bai da shi zuwa ga Allah, ku bai da shi zuwa ga manzon Allah. Mun saka ce ku bai da shi zuwa ga Allah ba ana nufin ku goma ku je wurin Allah ba, ana nufin ku koma zuwa ga littafin Allah. Farudduhu ila Allah ay ila kitabillah. To haka nan farudduhu ila Rasul a yau mu bine idan za su je su kai hukunci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah. Shi ne su koma zuwa ga sunnar. Kamar yadda muka ce فردوه إلى كتاب الله شين فردوه إلى الله وهكذا فردوه إلى رسول شين إلى سنة رسول الله إذن هو الله هكذا بطل ذي ذنته أمرني ينزع بزي زماء أي كتوبة بزي أي كتوبة ذي ذنته سلمي إنسنا كتبما با إلا لا تجي فإردوه إلى الله برسول إذن الله كألا ونمو بني للسماء ذاك رأي ذاك رأي ذاك رأي sannan kai kara ku kai wannan da yake da maka sannan ila rasul ina zaka je kai masa to kuma ayar ta kira ba mai da duka ba na wani lokaci ba banda wani lokaci na kowane lokaci mutukar ne ka ansa sunan imani ya ayyuhal ladina amanu da haka Allah ta ce buɗe aya yace ya ku sahabbai ba yace ya ku wanda kuke rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu har alkiyama ta tashi wannan aya tana aiki akan dukkan mu'min ce in kai ta kai ta bani to ku bai da shi zuwa ga Allah da manzon sa shine ku bai da shi zuwa ga littafin da Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum dan yaruna maka girman maka da zai maka ba kankanwa bace baka nan Allah ba shi rantsuwa amma yayi zabi yayi maka rantsuwa dan ka gane girman maka da zai maka ce la fala wa rabbika la yu'minuna Allah ya kore musu imani gaba da ce ba za su zama mu'mini ba ba wanda zai zama mu'mini har sai yaushe hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru a tsakanin su duk wani abu da zai faru a tsakanin sai sun kai maka hukunci thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta sannan kada su ji wani kunci a ransu akan abin da ka hukunta ga abin da ya bayyana na hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ake takaddama da shi mu'mini musulmi ya karɓi wannan abun da zuciya ɗaya da buɗaɗɗen ƙirji kada ya ji ya takura kada ya riƙa kuna guri yana tare an takura mu yan shiga haƙƙin da ni hukuncin nan bai mun ba ba ma ka ji takura ba a'a ba ma ka ji babu takura ba a wani sanda ko tahlima kama mi gauya ka mi gauya gaba ɗaya wannan shine abin da yake tabbatar da cewa kai mu'mini ne da gaske za ka kaga ashe kai hukunci zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu da yake wajibi kuma wata alama ce da take nuna gaskiyar imani da imani ya yadda cewa duk hukuncin da Allah ya yanke masa shine gaskiya Allah yana cewa inna anzalna ilayka alkitaba litahkuma bainan nas bima araka Allah inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khayyin khasiyin Allah ce mun saukar maka da littafin gaskiya litahkuma bainan nas dan kai wa mutane hukunci bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya nuna masa shine bayanin da Allah ya nuna masa na alqur'ani shi kuma ya gaya wa mutane ga hukunci yadda yake ashe kaga wajibi ne akan mu'min ya yadda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa da sunnarsa da hukuncin hukuncinsa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa munafiki ko munafikai waɗanda suke ƙaryar musulunci a baki amma zuciyarsu babu imani waɗannan su ne suke bijirewa hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna amanna billahi wa bi rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Allah ce suna cika baki suna cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da manzon Allah, wa ata'na kuma mun yi da'a. Allah ce thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika, bayan haka kuma sai wasu daga cikin su, wata kungiya daga cikin su suna bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce ma ulaika bil mu'minin, waɗannan ba mu'mine bane. Allah subhanahu wa ta'ala ce idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun, idan aka kira wasu su zo ga hukuncin Allah, su zo ga hukuncin manzon Allah, su zo su bi alqur'ani da sunna, sai ka ga wani bangare da cikin su suna bijirewa. Wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilayhi mud'inin, ma in su suka ga cewa gaskiyar tana bangaren su ce za su zo su bi kauya su ba da gaskiya, sai ka ga yu'minu da du'a bil kitab wa yakfuruna bi ba'd, suna imani da wani bangare da littafi suna kafircewa wani bangare, da wannan ba dabi'a ce ta mu'mini ba. Inna ma kana qawlul mu'mini idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun. Allah shi magana ɗaya ce ta mu'mini, idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, su yi kunci an ya qulu sami'na wa ata'na, su ce mun ji mun bi. Allah ce waɗannan su ne masu samun babbar rabo. Abu na shida shine annabi sallallahu alaihi wasallam uswa ne, abun koyi ne ga al'umma. Babu sai da za a ce ma'aiki shi abun koyi ne, amma ba a san komai dangane da shi ba, a ce an yi koyi da shi a cikin rayuwarsa, zamantakewarsa da iyalinsa, zamantakewarsa da sahabbansa, abokansa, abin da ya shafi saye da sayarwa, abin da ya shafi mu'amala, abin da ya shafi komai, a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana da waɗannan abubuwa kuma ba a san su ba. To kaga bai zama abin koyi ba, domin da za ka koyi da shi shi ne wanda ka san komai na shi, ka san yadda al'amuran su suke. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kuna da abun koyi mai kyau da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Hakika kuna da abun koyi mai kyau da tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma ga wanda yake wato yana da kyawun fasar haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da ranar lahira kuma in bace Allah da yawa, wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shakhsiyya ce mai wariya, ba wai kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi dai ya bada wani sako ya juya ba, kamar waɗanda ba su san darajar manzon Allah suke faɗa ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kamar sako aka ba shi ya kawo ya juya shi ke nan, ba shi da ta cewa su ne masu cewa, su ne wanda za su faɗa, su ne wanda za su yi maka sharhi da bayani da ƙarin bayani, amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komai na shi, da Allah kuma ya ce bai koyi da shi. Ya nuna mana cewa mutumin da ya ji da ranar lahira da ranar lahira, ya yi imani da Allah da ranar lahira, shi ne ma yake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa za mu ga a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam komai na shi ba su, babu wani abu da ake koyewa na annabi sallallahu alaihi wasallam, komai da ya dangance da shi faɗa. Allah subhanahu wataala ya sanya matansa suka zama ido ga al'umma a cikin gidansa, saboda haka duk wani abu da zai yi da ya shirkanci zamantakewar aure suka rika ba wa al'umma labari. Aisha, Hafsa, Zainab, sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika ba da labarin annabi ya yi kaza, ya ce kaza, ya yi mana kaza, mun yi kaza tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda komai na shi abin koyi, ba abin da ya zama khususiya ba, wanda kuma wani ɗan kaɗan daga cikin abubuwan da shari'a ta nuna su, amma komai na annabi sallallahu alaihi wasallam al-aslu fihi al-uswa. Ba ka iya ma duba wani abu ka ce khususiya ce, sai inda sire ya ce wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in ba na sire ba haka ba, to ka bar shi yana ƙarƙashin wannan wato gabata, yana ƙarƙashin wannan ƙa'ida ta koyi ya annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa komai na annabi sai da sahabbai suka rawaito mana, sai rawaito mana sai da tashi daga bacci me yake faɗa, sannan zai shugaban ɗaki da yake faɗa, in ya zo fitowa da yake faɗa a wajen alwalaya yake yin ta, ya tashi ya shiga masallaci, ya yake shiga masallaci da yake faɗa zai shiga masallaci, in ya tafi kasuwa yake harkar kasuwanci, ya yake sayan abin da zai saya daga sayarwa, ya zauna da masoyansa, ya zauna da makiyansa, ya yi mu'amalar yaƙi da siyasa da shugabancin al'umma, babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba faɗa ba. Babu wata shakhsiyya a duniya, wani ɗan adam a duniya, tun da ka kafa duniya har Allah ya kafa shi alƙiyama, ba a taɓa samun wani mutum da aka sa ido a kansa kamar mai sallallahu alaihi wasallam. To komai nashi abin sha'awa, komai nashi abin sha'awa, komai nashi abin koyi. Saboda haka shakhsiyyar ta zama shakhsiyya farida, wanda ya kasance wannan kadai wata gudar mu'jiza ce da take tabbatar mana da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, manzon Allah ne. Saboda duk yadda aka sa masa ido din nan ba a samu aiki tare da shi ba. Babu wani wanda za a sa masa ido irin haka, a yi masa kallo na ƙurilla kuma a riƙa bibiyarsa ba dare ba rana, duk komai nashi, kowa a samu tazarar tare da shi ba ko yaya. Ko mutane iya mutane goku ne suka sa ido, sai ka ji wani abu tare da shi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya a lokacin shi ake kallo da maki da masu da babba da yaro, miji da mace, kowa so yake ga bai Annabi yayi ya aikata ba, yayi faɗa ba, komai yake ta ba dan komai ba. Saboda da farko a kada tabbatar wa dukkan wanda ya gani shi yayi mu'amala da shi, to wannan mutum da bai yake a cikin mutane. Babu shakka wannan wata ajiya ce ta musamman ga Allah ya yi. Sannan kuma ya zanto da gasken abin koyi, ya zanto abin koyi. To a tafiya ta waɗanda suke faɗa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan matsayin duk sun share masa shi. Saboda sun ce ba a san komai a kansa ba. Qur'anin da ya zo da shi kawai aka sani. Amma shi wane ne? Ba a san komai a kansa ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma ta'rifu rasulahu am alladhi ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun. Wai ba su san sunan dan nasu ba ne, ko har yanzu ba su tantance shi ba. Saboda me? Saboda sun san shi. A shekarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga da musulmi, ga mutum musulmi, wani abu ne da ake bukata. Saboda nan ne zai kara tabbatar da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sidqi risalati. Wanda suka gani shi suka ce kai da ka gan shi ka ga fuskar suka kalla fuskar sa ka san ba fuskar magana ke ba ce. Haka Abdullahi sallallahu alaihi gaje su fuskar sa kawai da tabbatar ba ka ce. Haka nan ka ji abin da ya yi umarni da shi ko ya hana, za ka tabbatar da cewa wanda yake ba da wannan umarnin ko yake ba da wannan hanyar ba zai zama kuma ba. Dan babu wani abin da zai Annabi ya umarni da shi mai hankali da ji cewa ba gare da aka ba da wannan umarni. Ba wani abu da Annabi ya taɓa hanawa mai hankali da ji cewa ba gare da aka hana wannan. Wannan yana tabbatar maka da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam uswa ce hasana. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala da bakwai ya yi umarni da cewa duk kan abin da ya zo mana da shi mu karba, duk abin da ya hana mu hana, ba a da kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu, duk abin da ya zo muku ya ba ku ya ce ga shi na zo muku da kaza mu karba, duk abin da ya hana ku ku hana. Wannan kadai ya ita ya tabbatar maka da hujjiyar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa sunnar Annabi hujja ce. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da kashi-kashi ta fuskar alaƙa da kamar da muka ce da yadda alƙur'ani yake wahayi, haka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam take wahayi. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin tsari alƙur'ani, to ita ma sunna haka ya yi alƙawarin tsari. Domin alƙur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lalle mu muka saukar da alƙur'ani shi ne azzikir, kuma lalle mu ne masu tsari. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga ya yi alƙawarin tsari lafazin alƙur'ani kaɗai ba ne ban da ma'anarsa. Ba zai zanto an tsare shi ba, ya samu kyakkyawar kulawa sai idan an tsare lafazinsa da ma'anarsa. Domin lafazin da ma'anar su ne ƙashin bayan abin da aka sa aka saukar da alƙur'ani. Me yasa aka saukar da alƙur'ani? Dan mu fahimce shi ya aiki da shi. To ya zanto lafazin kawai aka tsare, zama kana karanta shi kamar kana karanta yaren kana. Ba ka fahimtar ma'anar tana, ba zai zama mai amfani ba. Saboda haka lafazin Qur'ani kamar yadda muka sani ga shi na tsakari, yadda aka yi kuskure a cikin karatun Qur'ani za ka samu wanda zai tada maka. Bal huwa ayatun bayyinatu fi suduri alladhina utu. Allah ya sanya shi a kirazan mutane, ko ba a rubuta shi ba, akwai masu mahaddatansa suna nufi ba. Lafazinsa Allah ya tsare shi kana, ma'anoninsa ba, ta ina aka tsare ma'anoninsa shi ne ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da yare za ka zo ka yi bankaura ka yi shirme ka fassara alƙur'ani kan ranka idan ka koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za a gane shi da kai, za a gane rashin dacewa da kai a tafsirinka. Shi yasa duk wata ƙungiya ta bata alamar littafi tun kafuwar tarihin addinin musulunci duk wata ƙungiya ta bata to tana yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk babu wata ƙungiya ta bata da bata yaƙi sunnar annabi ba ko dai ta yaƙi ta gaba ɗaya ko ta yaƙi wani ɓangare da sunna. Ba don komai saboda ita sunnar ita ke ba wa alƙur'ani kariya daga muguwar fassara da wasu za su yi mata. Idan ya zanto akwai sunna tana nan to babu wanda ya garje ita ya ɗau alƙur'ani ya yi masa fassara da ya ga dama ya masa cin kasha yadda ya fi so ba zai yi ba. To shi yasa farkon abin da za su yi wa kansu na su samu damar yin abin da suke so shi da su yaƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zanto halalin jango sun samu fage yadda za su yi sukuwa iyakar su gaba alƙur'ani su caccaka shi su yi masa irin fassaran da suka ga dama babu wanda zai iya cewa zan ce maka haka shi fassara ce haka take ba za ka iya kawo wani sunna da za ta nuna cewa fassara ce ba ta gina ba. Alƙur'ani bayanin da Allah subhanahu wataala ya yake cewa ya tura wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana alƙur'ani mun ce ba kuma a dole da ina da
to mun ta sha biyu yayi amma nan go ta ban
ta sha biyu yayi to
sai mun malaka
na san cewa wasu yana da fadi kuma ba abu da za ka iya faɗar sa a cikin zama ɗaya ba to amma ita shi kan sa mai maganar yana da ya kafasitin
sa duk inda malin ta
ba na magana da kike wuce awa ɗaya yanzu na yi awa ɗaya
eh an dan yi awa ɗaya kaɗan
a'a to alhamdulillah
a ci gaba kuma a
to ai
ai inda aka tsaya duk inda aka tsaya ai
zuhuri yana cewa idan tsala majlisin da yake tsada da shaytani ke hina su idan majalisi na ilimi ya yi tsawo to shi dan sai fara samun abin da ke mun cikawa sai fara samun nasa raba to muka daɗe aka kai ka wasu fara ne kai wasu fara ne ta wani ya mara duba abubu
sun saba har sai karfe da yake
sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bayanin da kuke na alqur'ani kishi akwai sunnar da take bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi ta hanyar karfafarsa abin da alqur'ani ya zo da shi sunnar kuma ta zo ta ƙara karfafa abu kamar sunnar da take zuwa ta yi bayanin abin da ya shafi kadai takar Allah subhanahu wataala ɗaya takarsa wanda dama abu a alqur'ani ya zo tabbatar da shi Allah ɗaya ne kuma shi kadai da abin bauta اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه duk wata sunna hadisi da yazo yake bayani karaitakar Allah da munin shirka wannan sunna ce muakkida sunna ce da take karfafa abin da alqur'ani ya zuri shi sunna da take bayani akan bin iyaye da sai girma ma iyaye da bin su da musu da'a take hali game da taba musu wannan sunna ce muakkida tana karfafa abin da alqur'ani ya zuri shi da alqur'ani ya zo da biyayya ga iyaye wa bil walidayn ihsana zo da tawo to dukkan wani hadisi da zai zo yana magana cewa tawo iyaye yana karfafa abin da alqur'ani ya zo da shi saboda haka akwai irin wannan yawa da cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wani abu suka zo da shi kahari ba sun zo da abin da alqur'ani ya zo da shi kuma aka suka karfafi abin da zuwa ko da sunna ce da take karfafar abin da Qur'ani ya zuri shi sannan kashi na biyu ita ce sunna da take bayanin wani abu da Qur'ani ya zuri shi a cikin akwai abubuwa da Qur'ani ya bada umarni a kan su amma bai yi bayanin su filla filla ba sannan duk ko wani musulmi ya ce Allah ya yi umarni da ya da sallah ya yi umarni da ibada da ta ya yi umarni da ayi hajji ya yi umarni da ayi umara amma Allah bai bayani waɗannan abubuwa filla filla ba cewa akai mu salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku bada zakka amma Allah subhanahu wataala bai ga maka adadin sallolin nawa ne ba Allah subhanahu wataala bai ga maka lokutan sallolin yadda na farkon su da karshen su yake ba, akwai ishara amma ba a yi tafsiri ba. Akwai salatar duhur shamsi ila wasatin dai Qur'an al-Fajr ila Qur'an al-Maghrib ta da shi. Sunna ne ta bayyana sallar azhar ga sallar zuhr fara da sallar zakar. Da azhar ga sallar zuhr fara da sallar zakar. Maghrib, isha'i, asuba duka sunna ce ta zo da wannan bayanin. Adadin raka'o'i da muke yi a sallar. Qur'ani ya bayyana adadin raka'o'i ba warka'u ma'a raki'i. Amma raka'a nawa za ka yi? Sallar ruku'u nawa za ka yi a kowace raka'a? Al-Qur'ani bai faɗa ba. Ruku'u dai za ka yi ko ruku'u dai za ka yi? Sujjada nawa ake yi? Ɗaya ce ko biyu ko uku ko huɗu? Duk Al-Qur'ani sai a zauna sujjada. Shi a kawai wasu cikin waktari sai sujjada. Amma sujjada ɗaya biyu uku Al-Qur'ani bai bayani ba. Duka wannan sunna sai ta zo sai bayani a sallah ga yadda ake fara ta tare da ni. Ga yadda ake yin har zuwa ƙarshe. Min at-takbir ila at-tahlil. Sunna ga kabbara har sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuri sallah. Sahabban sa suka gani shi sallu kamar aitu mun sallu. Haka ne yayi sallah ma akan mimbari. Sai yadda mutane za su riƙa hango shi. Da ya gama ya ce yayi sallah a haka bi ta kanku bi salati dan ku gani sallah ta ku koyi wanda kuma zai zo bayan ku shi kuma ya koyi haka ne suka duba haji Allah subhanahu wa ta'ala sai wa atimmu al-hajj wa umrata lillah ku cika shi haji kaga ba haji kake da yayi sai ku cika shi haji da umara ya za a kai haji cikakkiya ya za ka yi umara cikakkiya Allah bai bayyana ba ci walillahi ala nasu hijju albayt min istata'a ilayhi sabila Allah ya wajen ta haji akan mutane ga wanda yake da shi amma daga nan ubangiji subhanahu wataala bai bayyana za ka dauki ihrami ba da miƙati da abin da za ka sa da abin da ba za ka sa ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yayi wannan aikaci yace itakhuru anni manasikum ku koyi ayyukan hajji ku da kaushe ne dabshi wannan haka nan zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a ibada zakka ya faɗo da za a bada zakka da musadaqatu lil fuqara wal masakin wa al'abidin alaiha zuwa kan shahaya al asnaf al thamaniya amma Allah subhanahu wa ta'ala bai hadi wadana irin doki dukiya ake hudda wa zakka wacce ce ba za a yi masa zakka ba Allah bai bayani wannan ba dabshi ya bayani ba a yi bayanin gwargwadon yana za a fitar a zakkar kuma wane ne yi wa zakkar ta wajaba a kasuwa ne mai zuwa shin duka wanda ya mana wani abu sunan shi dukiya za a karɓi zakkar sa mu'min amwalihi sadaqatan tutahiru wa tuzakkihi biha wa salli alayhi shi ke da duk wani wanda yake da abu mali ko ya yake ko mun kasance sa a je a kara ko a ce ka zakka ko ko akwai waɗanda a gurin sa ake karɓa adabi shi ne yayin ga abin da za a karɓa zakka ga kuma adadin da za a karɓa ga kuma adadin dukiyar da za a karɓa sannan yau za a karɓa alqur'ani ne bai yi cewa da yake ku ba da zakka wa asin zakka ku ba da zakka to yaji za ku bayar da zakka a sau nawa za ku bayar a wata wata za ku rika bayar a sati sati ko a wata wata ko a shekara shekara ko a shekara sau biyu ko sau uku alqur'ani duk da bai yi wannan ba in ka ce qur'ani har za ka fika fa cewa to yaushe zan karɓa za a bani zakka na jawa asin zakka yaushe zan ka bayarwa saboda ka ga kowane dan tasiri da kana kafin sai fadi shi san da yake so alƙaba da zakkar shi a nashi kina ne wani ya ce duk bayan sati ɗaya ku kare zakka wani ya ce duk bayan wata ɗaya wani ya ce duk bayan shekara wani ya ce ya yi rangwami a rinka masu sosai sannan za ka baya tun da tashi bayarwa raba zan ji biyu ba ka rabi ko uku za ka raba ka ɗauka shi biyu sau ɗaya ko kuma kai zan danka wa ka ibi ya iman ka kamar da sauran alƙur'ani da jin bai faɗi ya ce a baya ya ce a karɓa to duk annabi shi ya fitar da tsarin yadda abin yake sai ga tsarin yadda yake dukiya ce ta kai ka za a karɓi zakka in dukiya ce ta kuɗi tsabar kuɗi ga abin da ake ka sai ya kai kaza ake fara fitar mata zakka idan dabbobi ne dabbobi ne iri ne akwai akwai raƙuma, akwai shanu, akwai ƙananan dabbobi. To su ma kowace dabba sai ta kai kaza a karɓi zakata. Idan raƙumi ne abin da idan abin da raƙuma suna farawa daga raƙumi, daga raƙumi biyar ko, sannan shanu suna fara daga talatin, sannan ƙananan dabbobi arba'in. Sannan kuma kowace dabba in ta kai adadi kaza ga abin da za ta bayar, in ta kai adadi kaza ga abin da za ta bayar, rubuta ta a kai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka rubuta wannan tsare-tsaren zakar aka rika aika shi garuruwa. Wani kawai ya shaƙi numfashi ne, kawai ya shaƙi ne mai karo, kawai ya zo ce duk ƙarya ne. To duk ƙarya ne ya zama ta, yi mana bayani ya zama. Kawai ku ba da zakka. To me za mu bayar, kawai ku ba da kawai ku bayar da zakka, to me za mu bayar a kai. Saboda haka kaga tunanin sa duk wani abu dukiya ko ɗan kaji gare ka sai ka ba da tsantsan mata da zakka. Ku kaga a kai da wasu zakka kaji sai dai kadara ce. Ana jujjuyawa ana abin da ake to ka fitar da abin da ka tara na dukiyar shekara ka fitar mata da zakka. Amma ba ka jin ba. To dukkan haka nan ka ɗauki aikin umara aikin duka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarnin ajin gobe. Ya ce a duniya yanzu a ta alwala alwala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wato rukunanta farillanta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul ma'idah ayatul kursiyyah idza qumtum ila salati fasallu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa ghsilu wujuhakum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa da wannan su kadai aka fada a cikin abin nan in muka dauki ayar ita kanta idza qumtum ila salati ya ku wannan statement ku ta da ku sallah fasallu wujuhakum wa wajhu sukutu idza qumtum ila salati in kun ta da ku sallah yana nuna ku ne kada za ku sallah ka ci kai a zahirin ayar haka yake nuna ko idan qumtum ila salati faghsilu wujuhakum saboda ka ci sallar da za ka sai ka mutu alwala wanda mu a sunna mun sani ba haka ne ba sai idan kai kana baka da alwala kana da kai a tare da kai sai alwala ka tawarware baka da ita kana yin alwala ka fi kai sallar na asar da ita kai sallar magriba ma da ita kai kayarta duk sunna ta nuna mana wannan amma a karatun ta na kato idza qumtu ila salati kawai duk sallah sai kai alwala kaga annabi shi ya nuna mana ga yadda za ga yadda za mu idza qumtu ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq sannan wasu abubuwa da suka shafi sunnatul alwala duka qur'ani shi ya bayyana cewa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulukum ila al-ka'bayn wa arjulakum wa arjulukum qira'atun duk sunna ta bayyana wa arjulukum shi ne wankewa wa arjulukum kuma shi ne shafar kofi saboda haka alqur'ani ne yazo da abu abin gode kuma sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a aikace to haka za mu ga kowane abu da alqur'ani yazo da shi a dukkan inna sunna ita zo ta yi fashin baki a kansa Allah subhanahu wataala ya faɗi wasu abubuwa waɗanda ya faɗi su a cikin kaidi amma sunna ta yi musu kaidi كما ربما يجي سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطوا أيديهما جزاء بما كسبا لكان من الله السارق والسارقة دبروا ودبروا من يأكل كهنا نفسه القرآن بيبين لنا حساب الساتة ميرين إذا ساتة أيك مثلا فوق من كل قلت الساتة كم تقول شيء مثلا ترى كون لي ساتة قن قن ذكر قن كذا ذكر الله سبحانه قن لي ساتة قن كذا أيك هنا wanda ka dan aje aswakin ka ya dauki a kama shi aje ne kenan duk da tariku wa tariku sunna ita kamar yadda ne sa ta to ba ko me yake mutun ya sa ta za a ce wa hannu ba sai ya kai aji ka ba sai ya kai bihari ka na gurgudu ka ta to da ka ji sunna na Aisha hadisi Abdullahi ibn Umar da sauran hadisi da suke nuna cewa ya sa ta abin da ya kai rubu dinar ko dirhami rubu dinar yau ka kwatanta shi ya kan zan 181 saboda ka dan ya tashi naira ko ko naira 20 ba za ka mashi kai a dace masa hannu ba saboda wannan sannan alƙur'ani ce faqtahu aydiyahuma ku yanki hannayensu alyadu shi ne abin da yake farawa tun daga tsayin kan ɗan yatsa har zuwa kafaɗa shi ne alyadu a larabci an ce ya yi ƙoƙarin bi daga kan ɗan yatsa ta har zuwa ƙarshen saboda an kafa a fassarar ko ce a fassarar ɗan yatsa ƙara yatsa in aka samu mutum ya tashi asuwaki na wani to a kama shi a yanke masa gaba ɗaya tun daga kafaɗa a sauke masa wanda sunna ita ta nuna cewa ina hukumin nan za a yi to saboda alƙur'ani yakan faɗa wa Allah sunna kuma ta nuna ya bayyana yadda Allah yake nufi da abu yadda Allah yake nufi da abu Allah subhanahu wa ta'ala in tahrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir ولحم الخنزير قال يا هل تامك الميتة يا هل تامك الدم يا هل تامك بوشي قال يا هرم تامك أفو يا هرم تامك بوشي يا هرم تامك بوشي أبي سداه يا القرآن يا نفسه دون أبو بوشي دون أبو دي يموت لك السهرة وأنكم سنة كان تبي وفارع فأين كتا ذا شفاراتي أن دن سأني كتا وذاك شكيبي في كادن شكاين كيش sunna ta fitar da wani daga cikin almaita duk cewa ka kama kifi kana fitowa da shi ne galwa mutuwa ne amma ba shaddanta maka da yanka ba sai dai ya kamata dan kara kafi yadda yake kifin sa da rai in ya je kifi ya mutu a kasuwa kai ya ci ai ka taba shi ya ce horo na tsare ko wanda yake mu sunna ta bayyana mana cewa balla abin haka ne ajini wa dam ba duka jini ba an ta jini ce sai ba jini ce amma Allah bai haramta mana an halatta mu da ita suka Annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ka dauki iya sun iya Qur'ani zalla to abubuwa da yawa wanda suke haramu ba za ka halatta su wanda suke kuma haramu ka halalla za ka haramta su in dai kace ba za ka yi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka halatta haram za kuma ka haramta halal da fanyar kanka da zafin ka kawai ba da yin ba da Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi ماتن بهارفها على القرآن يقول من عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم أزواج أيش والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك أن تتقوا بأموالكم محسنين غير مسافرين على إذان ولن بهارفها ماتن بهارفها وتين أولى وسبود نسمة وسبود سبود تسعة sai ya ce wa uhilla lakum a karshe ce wa muhsanat min an-nisa da matan da suke da aure ba za a yi aure a kan aure ba sai ce wa uhilla lakum ma wara dhalika duk waɗanda ba waɗannan ba an halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tahara a wuri wanda ita ce sunnar zahira wadda ita ba bayani ne tsari ne akan abin alqur'ani ne shi dan Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan horo kuma ya sa kuma rasulun fakhudhu wa ma nahakum anhu saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce wa an tashma'u bayna al-ukhtayn kada ku hada tsakanin ɗan uwa biyu ga wani mutum a ruwa ya da kanwa lokaci daya ya aure su lokaci daya zai iya auren dan ma ko bayan ya tafiyar ko kuma bayan ya tara zai iya auren dan amma ya hada su kishiyoyi Allah ce ba za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai tsara da cewa kun mutum ba zai aure mace ba kuma ya aure dan babba ba ko kan babba ba ta ko yayin babba ta ko yayin babba ya iya zuwa haka khalata ko annata ba zai hada su a aure ba a lokaci ba wannan alqur'ani ne zuwa wannan ba amma addinin kana ka su za a iya hada za mutum zai iya aure ya kuma ya koma ya aure kanwar saboda duk alqur'ani cewa bayna al-ukhtayn kaman bace bayna al-mar'ati wa khalatiha ko bayna al-mar'ati wa ammatiha to annabi shi yazo da wannan bayani zai ga cewa saboda haka alqur'ani yana dauke da irin waɗannan abubuwa da dama wanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yake bayani su kana iya cewa 70 cikin 100 na bayanin shari'a 70 cikin 100 sunna ita ce ta zo da su 30 su ne kulliyar ka'idoji da kullun da alqur'ani ya faɗa a ƙarƙashin sa kuma sunna ta bayyana su saboda haka in ka ci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaso 70 cikin dari na abin da addini ya zo da shi sai ka wada da shi kuma bisa da shi a dan adam sai ka buƙaci cika gurbi to kuma anan da ra'ayoyin ka ne da ijtihadin ka da san zuciyarka za ta cika gurbi sai da zo da karani dole ka kai ta'amuri da abubuwan da suke tare da kai sunna ya tafi da bayani abubuwa da dama in ka wani da su to kai kuma za ka nemi cikin gurbi shi yasa za ka ga duk wanda ya zo kowane kuntar annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace za ka ga cewa suna kawo sunnonin su su abu gina da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ce annabi wani yi bayani ba to shi kuma zai yi bayani ya kore ya da duk amma shi ya tsaye da nashi bayani ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya bace shi kuma nashi yana nan ana yi masa rekodin ana aje masa shi a akai zai a zo a samu bayanansa har ma rafaransa ke bayarwa ce a bayanai na a koma bayanai na ba amma shi annabi duk ya lalace ya bace ya bace bas Allah bai kula wa annabi da nashi ba amma shi nashi yana nan yana da masu kula da shi akwai zalunci da yake wannan da rashin san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma na ci muku lokaci da yawa a na ga wannan lafiya kamar yanzu aka fara ta amma karatu suka ne ana rin su a ko ina kuma zariya da ruwa da mai ta san insha Allah za a ji bayanai a gaba fiye da wannan ma da ake insha Allah muna fatan abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada da dukkan su da mu ji yayin sana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ينوى من صوراري لتشا وچه تكي مهمني أفقاري قولي ده جسكي كما كمر يبدأ نفتي تنفرقو داما إلن ونن لتشا وچه جسكي أينزو أنا ده مدن چنبوكاتس saboda abubuwan da ke tasowa na wato neman ayi wa ka cika tashi ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wacce ta tabbata a cikin hadisai ingantattu malam ya yi mana bayani kuma na tabbata zuwa yanzu mun samu karin natsuwa tare da jin dadi game da bayanan da malam ya yi duk da cewa yanzu wasu ma suke zuwa amma ai an samu awa daya da kusan minti 20 malam na gabatar da bayani tun daga shirgida da aka yi na tabbata mun samu fa'idodi masu yawa waɗanda ke nuna mana muhimmancin mu yi riko da sunnan nan gagam mu rike ta sosai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni din sannan ko mu shiga tai tai mu saboda irin kururuwar iblis da ke tasowa a yau dangane da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda ake nema a rika masa abin da bai dace ba ga waɗanda suka zo daga baya malam ya yi shirfiɗa domin nuna muhimmancin ko matsayi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin aikin da Allah ta'ala ya ɗora masa da kuma umarni da Allah ta'ala ya ba sa umarni guda biyu ɗaya ya isar da saƙon da aka saukar masa wato wahayin da aka yi masa alƙur'ani mai girma ko wahayin da aka yi masa na alƙur'ani ya isar da shi ta hanyar karantar da shi da faɗin abin da ya kusa umarni na biyu aka ce an masa wahayin domin ya yi bayani to shi wannan bayanin tabbas ba lafazin alƙur'anin ne kawai ba domin wanda an ce ya isar da saƙo wannan kuma an ce bayani abin da saƙon ya kusa to wannan bayanin fa shi ne abin da ake kira sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga cikin bayanai da malami ya kawo abubuwan da suke ya kamata mu kalle su da kyau cewa a duk duniya ba a yi wani mutum wanda duniya ta sa ido akan sa ba kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi komai nasa abin koyi ne, abinda za a gamsu ne, abinda za a yarda ne, abinda hankali lafiyayye zai karba ne ga ya dace. To idan aka wayi gari aka samu kururuwar Iblis, na nuna cewa ai yanzu su hadisan nan ko ita sunnar nan akwai kaza, akwai kaza, akwai abinda hankali bai dace da shi ba, akwai abinda kimiyya ko fasaha sun nuna ba haka ba, akwai abinda yake ainihin ci gaban rayuwa sun nuna ba haka ba, kaga an shiga cikin wata hanya. Kuma malam ya jawo hankali kwarai, duk waɗanda ke kokarin sukar sunna ta hanyar kokarin rusa hadisai ingantattu na Annabi sallallahu alaihi wasallama, to kokarin su su rusa shari'ar gaba daya, domin ita sunnan nan ita ce ta zamanto wato a kalubale gare su. Ba su iya fassara Qur'ani da saka dama, ba su iya daukan Qur'anin su masa yadda suka so. To in suka rusa ta wanda yace katanga, kaga shikenan za a dawo Qur'ani a yi masa abin da aka ga dama. Don kuma haka yawa Qur'ani abin da ga dama shikenan, kowane abu ma sai a zo a ce maka gashi ka dauka kai aiki da shi, in ba kai ba ce ba ka bi Qur'ani ba. To wannan shine abin da ya kamata kowannen mu ya lura da shi. Masu aqida irin ta yan qalaqatu ko yan tatsine da masu tunanin ba za a iya gina aqida akan hadisan da suke ahad ba, ingantattu wai ba za a gina al'amarin aqida ba, da haka suka kore sifofin Allah da dama, suka yi musu tawili iri-iri saboda wai sun zo ne a hadisan da suke ahad. Tamkar hadisan da suke mutawatirai masu yawa ne, dududu guda nawa ne gaba daya in an ci hadisai, mutum kenan ba za a bi Allah ba. Daga wani misalan da malam ya bada a cikin wani jawabi da ya a baya can, kamar yadda za a gani a YouTube akwai shi da sauran wurare, malam ya bada misali da hadisi na mal amalu bin niyyat. Yanzu wannan hadisin wanda kowane ɗan islamiya da ya taso ya ji ana yi, ko wanda ba musulmi ba in dai yana da abokai ko makwabta ko yana makwabtaka da inda musulmi suke, zai ji ana magana na mal amalu bin niyyat. Gashi kuma hadisi ne wanda yake dukkan sharuɗan ahad ya cika. In ana magana ahad mafi rashin yawan jama'a a matakai uku hudu na farko, to shine. Amma yanzu kamar yadda malam ya ce a wancan clip din nasa, yanzu don Allah anan akwai wanda ba zai iya jin zai rantsa da Allah ya ce wannan hadisin Annabi ya faɗi ba? Akwai wanda yake da shakku? To kuma gashi ahad ne, ahad ma'ana asali, in kana neman cikakken ahad to gashi. Amma kuma gashi ba wanda ba zai yarda ba. To daga ran da aka zo ana wani bambance hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka inganta akan cewa abu kaza za a gina hukunci akan sa, abu kaza ba za a gina ba, an shiga cikin wata hanya. Kuma ana nema ne a rusa addinin gaba daya, tun daga lokacin da Mu'tazilawa da Jahmiyawa da wani bangare na Khawarij suka rika kalubalantar waɗansu maganganu na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu ayyuka da aka rawaito bisa tawiloli marasa kan gado, har zuwa lokacin da aka zo mustashirkuna suka zo suka ta shiga da sunan sun shiga addini su ko ba ma shiga ba, su karanta addini su yi addini barna. Aka zo yan akalaniya suka zo su ma za su yi aiki da hankali, aka zo yan asariyuna modernism da ake cewa turanci yan modernism, kowane abu a bashi ma'auni na zamani a kalle shi ai wai ya za a yi a ce waɗanda suka yi fassarar Qur'ani ko hadisi shekara 1000 da ya wuce wai a ce wai a yau wai wannan fassarar za a aiki da ita. To duk irin wannan tunanin su ne yanzu ake so a dawo da su, kuma a fuskanci Qur'ani, a fuskanci hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ingantattu a rika musu waka cika ta shi. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam alkhairi. Akwai tambayoyi da aka aiko da su, amma ina ga kafin mu amsa tambayoyin za a akwai tambaya a kafin a amsa tambayoyin, dan zan so malam ya dan huta a nan na mintoci kafin a zo kan tambayoyi din. Amma da a kafin wannan zan so ya zamanto wato an tace waɗannan tambayoyin a ga waɗanda ma'anan tacewa waɗanda suke ba sun maimaitu ba da kuma abubuwan da suke ba su yi nisa da maudu'in ba idan akwai tambayoyin da suke da muhimmanci a amsa kuma ba su cikin maudu'i in akwai lokaci to za a yi amsawa amma idan babu wadataccen lokaci to kaga ba za a amsa su ba yanzu malam ka tace doctor a tace waɗannan din sa'annan na'am ai duk suna da muhimmanci din duk ana iya sa su amma ce a tace su kai da zama kowace ake su a ce sai an karanta ta saboda yanayi a duba masu alaka da maudu'i din su ne za mu fara da su in aka gama to daga nan sai a kuma duba in akwai sauran na'am to shi ke khairan insha Allah to kafin gama tantancewa din akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda suke du'a kuma za mu so su zo su sa albarka ayi mamala addu'a akan wannan abu da yayi sai dai tunda na san watakila in an tashi lokacin sallah mutane za a ta kokarin zuwa abin nan kun ga dai mala ya taso da Kano ya zo ga masallaci kamar yadda aka saba ya cika makil har da waje to babban kalubalen da shi ne wannan sakon kai wani kokari kai na isa da shi wannan shi ne abin da za mu tabbatar da cewa mun ɗaukar mu kanmu akwai ɗan uwa malam Musa Muhammad Sahadi da zai zo yayin malam Budiya kafin a gama tantance tambayoyi da Allah ma tantance tambayoyi sai ke sauri a tantance domin malam ya amsa dan an tashi gaba daya sai malam ya huta kuma kafin kila a sallah sannan sai a tashi gaba daya insha Allah malam Musa ka zo mana dan ka zo a makare dan ya zo a makare kai ma malam Godiya in ka zo a makare ai ba da mafu
alhamdulillah shukru wa nasta'inu wa nastaghfiru ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
له
اشهد ان لا اله الا الله
واشهد
ان محمدا عبده ورسوله ما اكثر التقسيم ورحمه الله وبركاته farko da kuma da wasila a wannan lokaci makane malam ya so dan gabatar da dukkan abin nan nan aran malam kun kashe bayan godiya ga Allah da ya bashi dama sai godiya ta musamman ga malam musamman abin da aka ambata a baya kan malam da shigo zariya zai gabatar da abubuwan da za su amfane mu duka gaskiya malam mun gode mun gode mun gode Allah ya ja kwana Allah ya tsare rayuwa kuma muna fatan wannan maudu'i da malam ya gabatar da lecture kai dama irin kai kamata kai kuma tsakanin da Allah matsaloli ne suka taso malam wanda zai kana ji Kaduna a yi kokari a samu lokaci a je a gabatar da irin lantocin nan mu dai zariya alhamdulillah ba mu da kalubale sosai a kan wannan matsala Kaduna sun fi to wasu yankuna aka tsana ma haka ba kuma duk malami na sunna zai iya kare abubuwan nan a ilmin cikin yanda kai ba muna fata malam Allah ya ja kwana Allah ya kawo rayuwa Allah ya saka maka da alkhairi al'ummar musulunci a kasar nan gaskiya suna da bukatar irin waɗannan lutoci su yawa gina musamman akwai waɗanda suna cikin sunna ana ce musu malaman ahlus sunna amma irin maganganun da suke kan hadisan annabi mai imani da ya ji irin shi zubar da hawaye saboda su da sunan malamai ne na sunna suke shi ne abin da ya fi damun mai imani kuma ba wai duk malamai cikin ahlus sunna ne suke iya gabatar da irin waɗannan bayanan ba Qur'ani da sunna a natse a taru a saurara kuma a fahimta da haka muna roƙon malam irin wannan da Allah ya tsari yanda ko ina za su riƙa jin irin waɗannan bayanan kuma ya rage mu da muka saurara ana gaskiya duk yanda za a yi a tura saƙonnin lakcin nan kowane guri a kowace jiha kudancin ƙasar nan da arewaci saboda duk musulmi na buƙatar a kodin da za ku gani cikin malaman musulunci ana girmama su matuƙa amma in suka yi wata ɓaramɓaram mai hankali sai ya zuba da hawaye ka san ana takulin hadisan annabi ana so a kawar da musulmi ne da tunaninsu game da hadisan da kuma aikinsu kuma abin da ake ana ƙoƙarin sa maka in yadda ne da hadisai duka ko kuma in amincewa da yin aiki da hadisan annabi kai tsaye kawai mala Allah ya saka da alkhairi Allah mai da kai gida lafiya abin da ake mana Allah ya karba kuma Allah ya sa wannan zuwa ba shi ne na ƙarshe ba jama'a assalamu alaikum
assalamu alaikum malam Musa kafin ka zauna ka ce wai Kaduna sun ji mu gaskiya muna da yan kara gato fa daga fly over zuwa haka kai ne ke ne ke nan shi dan zare local government ne mu yan sabon gari ai ma nan yayi a daidai Allah sa ma nan kara gato bai zo nan ba ai ma nan ya bugi rodin ai anan yan kara gato suke ba a Kaduna ba ranka dade ina da headquarter tun daga fly over abin da yayin nan haka ne ko jama'a
sosai kuwa wannan ita ce magana ta hakika a shekara ta 1994 akwai munazara da muka yi a Dogarawa da ɗaya daga cikin jagororin kada-kada na Najeriya mutumin samu a 1994 mun yi wannan munazara daga ƙarfe 8:30 na dare zuwa ƙarfe 2 amma munazara ta kare ne da ne tambaya guda daya cewa to dun naji bayanansa ya kawo alqur'ani ya ce ayi ruku'u ayi sujuda dun naji amma yaya za ayi ruku'u ayi sujuda sai ya duka yadda muke yin ruku'u ya kuma koba goshi a kasa yadda muke sujuda nace a wannan ba gaskiya bane kai ina ka samu wannan sai ya ce ai wannan wirasa ce kadirun an kadirun kamar yadda malam ya ce ma'ana yanzu shi abinda ya fahimta ko ya ji wani ya faɗi shi an taskace a aiki da shi amma na annabi sallallahu alaihi wasallama bai da amfani a wurin na ce masa domin in ka ce sujuda da goshi ne shi qur'ani ba a koda yaushe ya ambace ka ba da aka ce wadkhulul baba sujadan wa qulu hibat shin wadkhulul baba sujadan zaka sa goshi ne kai ta kartawa a ce ka shiga cikin dare to daga nan ne sai ce shi da abin da ya fahimta kenan sai irin lokacin ana tashan kungiyar nan da aka yi wata irin kafara shikenan wuri sai wuri gaba daya ya inda maza za su kare kenan saboda haka wannan garin sananne ne kuma duk wanda yake nan yanzu misali ga sujaduna nan Allahu Akbar shi yanzu zai ce babu yan kalakata a nan garin akwai kusa-kusa saboda haka wannan lecture tana da muhimmanci wala Allah kila malam ya ce abin nasu ya yi ƙasa a kan yadda wasu wuraren suke amma gaskiya akwai to a gurguje kafin mu dai karanta tambaya akwai ɗaya daga cikin limaman juma'a na wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin limaman juma'a namu na jami'a Dr. Sa'ad Abubakar Musa director na Center for Islamic Legal Studies a nan jami'a shi ma za mu sayo malam godiya to daga nan sai mu karanta mu insha Allah doctor
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم shugaban wannan taro mai albarka professor Ahmad Bello Dogarawa kuma chairman na Muslim Forum na Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria babban malamin mu na wannan kasa da kuma duniya baki daya professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo manyan bakin mu matakin zazzau shugabanninmu a nan wurin shugaban committee na wannan masallaci da sauran manyan baki mahalarta ƴan uwana daliban ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko shakka babu idan da za a jera layi na dukkan mahalarta na wannan taro mai albarka domin a yi godiya ga malam bana jin za a yi godiyar da za ta biya wannan aiki da yi dan haka zabe na wasu bayin Allah miskinai irin mu dan su wakilci wajen godiya yake da matukar muhimmanci saboda haka kafin godiya ga malam ina ishara ya zuwa committee na da'awa na wannan masallaci kokarin da suke na gayyato mana manyan malamai lokaci zuwa lokaci dan a tattauna mas'aloli a kuma wayar mu al'umma kai dangane da abin da ya shige musu duru aiki ne ba dan karami ba tun suna yi har an kai abin da Bahaushe yake ce masu ya kai gurbi an yi mana babban kamu a yanzu babbar gayyata ina jin in ba na yi kuskure ba zuwan malam na farko kenan a wannan katafarin masallaci dan haka an yi kokari matuka a ƙarƙashin jagorancin professor Sa'id Yunus aka zabo malam aka nemi damar sa Allah kuma ya tofiki kuma aka zabi wannan maudu'i mai matukar muhimmanci wanda babu wanda ya dace a wannan iska mai kadawa ya tattauna shi tare da kyakkyawan zato da muke malam irin malam kamar yadda malam Musa Sahabi ya faɗi inda za a fahimci gwanin cewar sa a wannan fagen ya zo ne dan ya tattauna mana al'amari da ya shafi muhimmancin wato hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyoyin da za a bi dan amfani da shi dan gina hukunce na shari'a amma ina ga kusan kashi 80 na nasosan da ya ja duka ayoyin alqur'ani dan haka da alqur'anin aka tabbatar da sunna kuma aka nuna muhimmancin ta domin idan da sunnar ce aka jawo da wanda ke inkarin ta zai ce to ai dama ita ce bamu yarda da ita kamar yadda ake tattaunawa da wani dan kala katin da ake cewa ko ɗan Qur'ani yun yana inkarin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai ba a rubuta ta ba kuma dalilin shi na rashin rubutun yace ai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tatubu anni ghayra al-Qur'an sai aka ce to kai da baka yarda da hadisi ba ya za ka yi amfani da hadisi wajen tabbatar da ra'ayi ko shakka babu wannan mu'alaja ce ta ilimi kuma baiwa Allah yana ba da ita ga wanda ya ci Allah ubangiji ya ba mu baiwar samun ire-iren waɗannan bayan Allah professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo kullum mukan ce rijiyar ilimi da kanawa za su yi mana abin da ya kamata a canza mu anguwar suna daga rijiyar lemo ta koma rijiyar ilimi domin samun malam a wannan muna to alhamdulillah muna amfani da wannan dama don yin godiya gare shi, Allah ya ƙara mana rayuwa albarka. Ayyuka da ake na hidimin addini, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya yi jinkiri mai albarka. Allah ya ja kwana don ci gaba da tabbatar da waɗannan ayyuka. Yadda aka zo lafiya, Allah Ubangiji ya maida ku gidajen ku lafiya, ya kuma sanya muku wannan lada na wannan aiki a mizani na hasanat. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أنا جاني لي مال من السرارة لم يظهر تمنه
تو إن شاء
الله أكوي تنبيوي كمرهكا تنبيع تفرقو دزام كرمسة.
جزاكم الله خير بارك الله الله يبارك فيكم.
وانا يجي malam shin za a iya yin hujja da hadisan da ba su inganta ba
karanto kuma uku haka
to sai wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi ya kuma gafarta wa iyaye da ma na da iyayen malam da namu baki daya malam ina so a danyi tsokaci akan abun da ke faruwa tsakanin kasar Isra'ila da kasar Iran da wannan zamu dakatar da ita in mun samu lokaci zamu dawkanta. Assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara mana biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina neman wai na da malai ake ka turo mai mintan wani wannan addu'a fa yake ne ai sai a aje su da ban
sace
ai tambayoyi ya kamata a kawo ga wannan tambaya ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam masu ƙaryata sunna sun ce akwai hadisai akwai hadisi bai fassara kowane aya dake alqur'ani ba ina makomar ayoyin da ba a samu hadisai da suka fassara su ba makomar ayoyi da ba su fassara makoman hadisai da ba su fassara wasu ayoyi ba sai wannan yace malam dan Allah me zai taimaka man wajen haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye uku kin me zai taimaka wajen fassara hadisi a wajen wato wajen haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da tambaye guda uku kin akwai wata balarabi ya tambaya baka kawo ta ba balarabi ya tambaya shi na baka kuma tana da muhimmanci
to an kara an
san eh na
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد من تنبيه فرقو ليكي تنبيه أكم هجة لحديثي مع سلوم كمان لا تسني شوى إذا من حديثي نعم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مين يوجيك مشكلة قائدو جي مع سلوم جن سنبت الجاء jingina magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani aiki zuwa gare shi saboda magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai take da magana ko wani irin mutum ba aikin sa ba dai yake da ko wani irin mutum ba shi magana da ta idan yayi to hujja ce da kada ki kowa duk wani mutum ya har Allah ya dade ka sa shi yasa yake cewa ƙarya gare ni ba dai take da ƙarya ga kowa da mutum ba in kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wa biyadu billah to wani abu ne da zai cutar da al'umma har illa ma sha Allah ba ta sake ta akan kai da kai tsariyar kai sai ba to shi yasa malamai suke bin mataki suka bi matakai tsaurara kafin a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana kuma da nan matakai suka kusa sahabbai suka fara daukar su har aka zo lokacin da aka tattara duka littattafai suka tabbata na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka ci wannan hadisi ne mai rauni shi ne hadisi da bai cika ka'idojin da ake bukata ba don haka ba a jingina shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi Annabi ya faɗa kamar yadda zaka jingina hadisi tabbatacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisi mai rauni ba a jingina ma da bace annabi ya ce ko annabi ya faɗa ko annabi ya yi kaza to shi ko maganar sa da aikin sa ita shine hujja duk abin da ba ka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa ba to sai ya zai kuma zama hujja ce za a bautar Allah shi ba zai zama bautar Allah ba cewa Allah sha Allahum shuraka shar'u lahum min dini ma lam ya'zam bihi Allah addini shi da izini ake yin sa in baka samu izini daga Allah da manzon sa ba to ba za ka yi addini ba النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكذا بغاث يمين بنا والنبي صلى الله عليه وسلم وقال لتكي من روني ما حديث ذيك من روني ذاك جن وجن جن شوى قال النبي صلى الله عليه وسلم شاء النبي ياتي كذا ياتي كذا وكي كذا بسماء تاتي كذا ياتي بشوى انبا النبي نيه فقابا قلوما كسامو عبد سمى ما اذن hadisi ne da yazo da wani abu sabo wanda babu shi a asalin shari'a akwai hadisi masu rauni da suke zuwa dan su ƙara fadar falalar wani abu wanda dama shi akwai shi a shari'a kamar misali sallar walaha sai a samu wani hadisi mai rauni ya zo da fasilla dan sallar walaha kaga wannan ba zai canza sallar walaha kun da take tana ne da take illa iya kawo kila wanda zai ga maka hadisi ya ce da su ƙara maka ƙarfin gwiwa ne dan ka tashi kai wannan sallah wannan shine manufarsa to amma duk da haka ba za ka jingina wa Annabi to duk abin da ba za ka jingina ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga a dokance to bai kamata ya zama hujja ko ai sai ne ya zama hujja a shari'a ba a tambaya ta biyu cewa akwai hadisi da mufassara ayoyi ba to ba san sai tabbai da yake dace ba sai shi hadisi da mufassara ayoyi ba na hadisi wanda suka zo da wani abu da babu shi alqur'ani bai zo da shi ba yake nufi koko yana nufin hadisai da suka zo suka ƙara bayani akan wani abu da alqur'ani ya zo da shi koko dan mun faɗi kashi uku ne da mu ko dai as-sunna ta zama mu'akkida ce ko ta zama mubayyana ce ko kuma ta zama za'ida wato ko dai ta zo da wani abu da alqur'ani da mun ya zo da shi dan a ƙara karfafar abu kamar hadisan da suka zo kan biyayya ga iyaye kaga alqur'ani ya zo da maganar biyayya ga iyaye hadisai kuma sun zo har ila yau kan magana biyayya ga iyaye to rana din sai sura ƙara tabbata annabi yana ƙara tabbatar maka da abin da alqur'ani ya zo da shi to haka wannan sunna ce dan mutum yanzu yayi magana dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da tabbatar da wannan abin alqur'ani sai zama wani laifi ko kuma ya zama ba gaskiya ba ko kuma ban dai san da yasa zai ji ba daɗi ba ko kuma sunna ta zo ta ƙara baka bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi a dukkanin ko ya zo da shi amun ne sunna ta zo da tafsiri ta keɓance wasu abubuwa da shi kamar da muka misali da almaita ko kuma ta zo da ƙaidi wato ta zo ta sa abu ƙaidi wato abu ya zo sake alqur'ani sunna ta ce a ga abin da ake nufi da wannan ga abin da ake nufi da wannan wannan shi ne abin da sunna ta zo da shi to wacce sunna ce wacce ba ta cikin ɗaya daga su uku nan ban san ta ba in shi kuma wanda yake kalubalanta sai ja hadisin da baya ɗaya daga su uku ɗin nan baya daga cikin kashi na farko ba cikin kashi na biyu ba cikin kashi na uku in yace kuma kowace aya ai akwai ayar da ba ta bukata hadisi na'am dama a ce akai bayani shi bayani ai da ake bukata ta ake yinsa dama Allah ya ce laku bayyana lin nasi ma nuzila ilayhim ko kai wa mutane bayani to ai ba sai akai kowane abu da Allah ya faɗa sai annabi ya yi bayani akwai ayoyin da suke mutashabihat ba Allah ya faɗa ba ya ce akwai mutashabihat wallazi anzala alayka alkitab منه آيات متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وهو الذي أنزل عليك آيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ألا يا أم بشتوى القرآن أقوي ولا سكي آيوي محكمات بينا هو لأن أعطيني سكي أبين سكي أقوي كما سلكي تروى التي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كذا أبلغ سبحانه وتعالى يا من القرآن أقول آية تنسي متشابهات وأن متشابهات إنما لأنه أنا مغلقا من ديوا أكنسو yanzu kamar misali alif lam mim ra ko alif lam mim ko ha mim babu wani hadisi da ya bayyana me ake nufi da wannan haka yake alqur'ani ko bana da ko tsakala kasa da zai bayani haka suke haka alqur'ani yazo da su annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da su haka aka basu sura ka menene da an samu su ayoyi ba a samu na hadisi akan su ba amma akwai wani abu alqur'ani da yake bukatar bayani annabi bai bayanin sa ba akwai shi annabi yayi bayanin alqur'ani da maganar sa da aikin sa sabuwan aikin annabi kansa fassara alqur'ani ce sirar annabi ta tokan fassara ce ta alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ne aiki an tabbai Aisha radiyallahu ta'ala anha game da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da ce kana khuluquhu alqur'an dabi'un sa sunan alqur'ani mai tambaya ta uku yana zai haddace hadisa da sallallahu alaihi wasallam ta hada baiwa ce mutane kuma sun sha bamban a wajen karfin haddar abu da saurin haddacewa da yadda za su yi to amma dai abinda aka sani shi ne komai in ka nace a kansa kai kai kana yin tashi to za ka yi yaraba suna cewa bistikrari wa allahu shema da yau da gobe tana koyar da jaki jaki ana ganin shi yafi kowanne wacce damba da kikanci cikin dabbobi to ko shi yau da gobe tana sa iya abubuwa da ake so ya koya so in kana yawan maimaita abu to za ka ga ka rike shi sai kalimatu marra laysat mustaqirra in sauƙi za ka karanta abu ba laifi ka rike duk malaman da suka yi fice a harkar haddar hadisai a da can da ake magana su za ka samu cewa suna da abin da ake kira muzakara suna bibitar abin da suke karanta da abin da suke karanta suna bibitar sa farko sanda za su fara abin zai fara shi da wahala ita kokolwa kamar sauran gabobi ce gabobin jikin ka ne abinda duk bai gabar ka mata saba yin sa ba in ka zo ka ce ta yi za ta danga yin sa da wahala amma da gobe kuma sai ta miƙe sai ce ka karka zagaya masallacin nan kullum to ran farko da zaka zagaya in baka taba ba sai ka je ka dan wahala amma in kai yau kai gobe kai jibi sai zama maka dabi'a ba za ka ji zafin ba gabobin ka sun saba to haka hadda take Imam Sha'bi yana ta lokacin da ya fara hadda yake ji kamar ana tilasta masa hawa kan wani tsororuwar dutse haka yake ji amma daga ƙarshe sai ga shi zuciya shi ta zama kamar wawa keken kwazazzabo duk abin da aka jefa sai sa sai ya hadu to haka ya koma to yau da gobe tana sawa abubuwa su zauna a kwakwalwa insha Allah sannan da tare da addu'a da roƙon Allah subhanahu wataala akan ya baka ilimi mai amfani
جزاكم الله خيرا wannan ya neme ya roki malam ne ya ja hankali ga masu karantarwa domin su bai wa sira wato tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmanci a makarantun islamiyya da majalisai saboda yanzu nan malam ya gama magana akan hatta sira annabi sallallahu alaihi wasallam duk ana karanta ta domin a iya fahimtar ma'anoni na alqur'ani tunda wasu abubuwan da aiki to wannan abin da ya roki malam kenan ne
sira tana da cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nufin maganganunsa da ayyukansa da dabi'unsa halayensa masu kyau wannan duk suna karkashin sira rayuwarsa gaba ɗaya tana cikin sira tana cikin sunna sira tana cikin sunna kuma ba maganar malaman masu karantarwa islamiyyu ko makarantu ba ta malamai masu karantarwa masu wa'azi suna buƙatar komawa ga sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mu masu wa'azi ko su mu da yawa masu san sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata ba sun san abubuwa ne sama sama amma ba su san sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata ba za ka tsara mutum ya ce maka bayanin yaƙin Badar kaga shine mafi shahara daga cikin yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce masa bayanin yaƙin Badar ba kowa ne zai yi maka bayanin yaƙin Badar wacce shekara aka yi yaƙin Badar nawa ne adadin musulmi nawa ne adadin kafirai a idan aka yi yaƙin Badar wacce irin nasara aka ci yaƙin Badar su waye suka halarci yaƙin Badar ba kowa ne zai yi maka wannan bayanin ba tare da cewa Badar shine ashhar fil zikr shi aka fi faɗa shi ake alƙantar alfahari da shi shi aka fi alfahari da shi har ma akan danganta nasabar mutum sahabi idan ya halarci badar a ce a wani albadri saboda nasara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa musulmi a wannan ranar kuma ya sanya su zama ta rana ce da da ta bambanta wato ta zama ta bambanta tsakanin musulunci da kafirci wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal jaba'a yawm al-furqan shi ne yawm al-badr ranar da Allah ya raba ƙarya da gaskiya yawm al-taqal jaba'a ranar da kungiyoyi biyu suka hadu suka karanta so haka wannan kira ba wai ya takaita ga kawai malaman islamiyya ba ko makarantun dare ko makarantun islamiyya a'a duka malamai masu karantarwa da wa'azi yana da kyau su bawa wato wannan bangare na sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama muhimmanci kwarai da kuma ana buƙatar ta musamman a irin yanzu musamman a yanzu mutane suna buƙatar su koma su fahimci rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake da sahabbansa yadda yake yin fuskanci dukkan wani kalubale wanda zai taimaka mana a cikin irin rayuwar da muke yau da kuma yadda za mu fuskanci kalubale da yadda gobe yake taso mana a rayuwarmu.
Jazakumullahu khairan. Wannan da larabci ya rubuto ya ce mata ya kunu hadithu zanniyar subuti wa mata ya kunu kafa'iyar subuti.
Sai wannan ba tabbaya ba ce darasi da yana so ya da mu baya. So ina ganin wannan kamata ya ce zauna ya karanci musala zanniyar subuti da kafa'iyar subuti. Zanniyar subuti shi ne tabbatacce abin kafa'iyar subuti shi ne wata babu tsohane na kokwanto ko na tababa ko kaɗan da cikinsa ko da kashi ɗaya bisa ɗari ba za a samu shi ne ƙaƙƙiyar surut shi ne abin da suke nufi wannan kalmomi ne na asali daga malaman usul su suke amfani da su sannan zanniyar surut shi ne abin da ya tabbata amma bai kai tabbatar na farko ba wato wataƙila kana iya cewa 90 cikin 100 ya tabbata amma 10 cikin 100 akwai yiwuwar an samu kuskure a ciki amma 90 ba ka da kana da tabbaci da 90 tunda azzan ana nufin azzan al-rajih al-kadhib ba azzan al-marjuh ba ko 90 ko 80 ko 70 cikin 100 to suna wannan kashe-kashen ne asali saboda sun shigo da shi asali saboda babin aqida ne dan su tabbatar da wani abu na aqida da hadisi wasu kuma su kore su sai yadda da wasu suke yadda da su asali sannan ya shigo kuma babin usulul fiqh dan ya zanto an amfani da shi wajen tarjihi wato rijayar da wani nasi akan wani nasi amma magana tana da tsawo mu a wajen mu duka hadisan sahihai ne in dai hadisi ya inganta kuma babu wata suka akan sa ba a samu wata suka akan sa ba to wannan qati'u subut ba mu da tababa akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa 100 bisa 100 kuma duk inda suka yi maza wani yadda kuwa da Allah kan cewa ya faɗa wadda ita ce aƙida.
To sai tambaya ta ƙarshe da zan karanta kusan dai shi ma wannan ɗin da makaranta ya kamata ya koma amma dai tun da an rubuto na ga ba laifi a karanta tambaya yake yi game da wato hadisin da ya magana a kan cewa Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari a tsaye da kuma hadisin na Aisha da ta kore ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fitsari a tsaye ba a gida ne ko a ina ne dai to gashi dai ta faɗi to shine shi yake so malamin ya taimaka ya danyi bayani akan wannan
to ban san me yasa mutane suke son ta dauko wani abu dan kawai ayi ta magana ba hadisan nan ba kai kai aka fara karanta maka su ba kafin a zo kanka al'ummar duniya duk ta karanta hadisan kan ka ɗauka hadisan Bukhari kawai an yi shi ne don Najeriya don Bahaushe don al'adar ka ta Bahaushe ya yi maka daidai ko bai maka daidai ba Imam Bukhari ya rasu shekarar hijira tana 256 yanzu muna 1446 to ka fitar da shekarun da ya wuce a tsakanin sama da shekara 1000 littafin nan yana nan kuma al'ummar musulmi wanda suka fika fahimta da tsoron Allah da abin duk sun karanta abin sai yanzu ne sai ya zama maka mushkila kai wani irin musulunci ne naka su duka wadancan da yake ta kansu malamai manya-manya daga kowace mazhaba malikiyya shafi'iyya hanafiyya hanabila wa duk wata mazhaba da ta sani sun rubuta littafin kuma sun karanta sun masa sharhi amma duk ba su ji matsala ba sai kai da aka zo kanka sai zama matsala sai sa in sabbi ya saka sai na wayar maka da kai kaga al'ada ilimi ce dan kai al'adar ka fitsari a tsaye wani abu ne to a wata al'ada kuma kome ba ne dan dai ba ka da dai aya da tarabta wannan ko kana da aya in ma dan mutum dan tsalaka to ne ba wata aya da take haramu ba wata aya da take laifi ne abu ne da yake komawa zuwa ga al'ada yake komawa zuwa ga al'ada yanzu akwai al'adar mutane da garuruwa wanda za ka ga cewa a gurinsu ba komai bane amma a wajen wasu wani abu ne yanzu a ce misali muka misali yanzu da hawa keke mu anan hawa keke ba komai bane dan an ga limamin juma'a kan keke ba wanda zai tashi hankalinsa akwai amma ka je kasashen larabawa wannan duk talauci limamin juma'a in ya hau keke shi kira sai a sauke shi ya zubar da jikin sa ya hau keke za a sauke shi daga limanci ko baya da shi zarai tafi a kasa garai tafi a kasa da ya hau keke amma mu anan wani abu ne dan mun zai cibiya an sai kan keke saboda mu al'adar mu haka take to haka al'adu suke shan bamban yanzu shikenan wani in ya ji cewa kai kana hawa keke anan sai je ta zai je garin sai tana zagin ka sai ya ga wani da cibi wai limamin kuma saboda rashin mutunci akan keke ya ganshi akan keke to wallahi akan keke na ganshi mutanen nan ba su da daraja ba su da mutunci haka al'ada ba shi yasa za ka ga khawarimul muru'a khawarimul muru'a za ka ga da wahala malaman jarh wa ta'dil sun yi amfani da ita wajen jarh rabi saboda abin da yake caccanzawa guri zuwa guri albani Allah ya ji kansa da rahama mutumin albani ne asalinsa ya zauna a Siriya shi da mahaifinsa dan ya girma yana ba da wannan hikayar kodi shi yace yana aikin agogo lokacin ma bai zama wani fitaccen malami ba sosai amma dai an san shi a matsayin kamar wani ustaz haka to yana da gurin da yake al-jaran agogo to yana da dan nisa da masaukinsa da gidansu sai ya sayi keke sai yake hawa haka tun din sa aka buga a jarida aka yi kacin wani da rawani aka ce ga sheik aka yi sheik wani sheik yana ana an yi abin ban dariya abin tsokana saboda ka ita al'ada ba ka hukunta abubuwa saboda ka ika karanta ba da nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala salati qaumi shi kenan kai al'ada ka ba a yi shi kenan sai ka shiga zagin bukhari akan me waje ya muku cewa al'ada ka ita ce al'ada kowa wannan akwai rashin hankali inda abin a tsokani to tun kafin a haifi kakanninka ma da ka ga ya shi abin a cikin da ka je ka duba duk shuruɗin da zaka duba na littafi Aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce a gida take kuma tana ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi shi da take cewa ma bana illa qa'ida na'am gaskiya ta faɗa shi kuma Hudhaifa ya faɗi wata hala ce wani yanayi ne da ya bujuro wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai a haka yake ko da yaushe ba amma wani abu ya bujuro hakan ta faru sai ya ba da labari saboda komai na Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kuka faɗa da cewa abin a faɗa ne saboda duk abin da ya fito daga wajen sa da kyau ba aibi sannan Annabi musharri ka kuma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'i yana yin abu a fiye shari'a a wajen sa to saboda wani abin yana yin shi ne da bayanin jawabi dan ya nuna halacci ba wai dan yana nuna cewa wannan shi yafi ba a yana yi dan ya nuna maka cewa da wani zai yi kaka ce yayi haram an fahimta amma ba wai yana so ya ce maka yin hakan shi yafi ba amma yana nuna cewa wannan ja'izi ne saboda shi shine mai kawo shari'a a gurinsa za a ga shari'a don haka in ya tafi ba tare da an ga wani abu a gurinsa ba shi yasa za ka akan abubuwa ana ta a ce Annabi ya sha a tsaye bai sha a tsaye ba yayi kaza za ka ga irin wannan saboda bai saboda shi ne mai shari'a shi yake cewa ga abu kaza an yi shari'a ne ko shi yayi ana gane cewa shari'a ta yadda da abin ko bata haramta shi ba wannan shi ne amma mutum ko ya zauna yana ta hukunta abu da wasu al'adun shi na Bahaushe wanda iya kasarin da kaje kan bodar nan baradi shikenan al'adar ta kaje kuma ya zama shikenan ta hukunta duka al'ummar musulmi wajen shekara 2000 da wannan al'adar ta ka Allah ya sauke
jazakumullahu khairan mun kawo karshen tambayoyi yanzu abu na kusa da karshe akwai waɗanda suka rubuto tambaya suka rubuto neman addu'a sama akwai wani wanda ya rubuto cewa yana so da Allah a sa cikin addu'a mota aka sace masa kuma a nan masallaci ina jin shekaran jiya kenan da
Allah
amin akwai wasu kuma dai da suka yi magana wani masu maganan neman aiki masu maganan aure duk dai an tashi a ƙarshe za a sa su cikin addu'a insha Allah amma yanzu kamar yadda aka saba za mu nemi madakin sazo yanzu yayi jawabin godiya na ƙarshe kenan daga nan sai mu mai da abin magana zuwa ga professor Gani domin ya yi bayanin addu'a da sauransu shikenan bayan nan za a ba da lokaci mutane su je su yi addu'a kuma kamar yadda aka saba indai su malam muna tare da su har lokacin sallah malam zai jagorance mu sallah azhur kamar yadda aka saba za su yi kasaru ne ko kuma sai mu cika insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba za a ba da lokaci wadatacce kamar da kuka sani ana tada sallah har karfe 1 da 'yan mintoci wancan karan ma har 1 da kwata aka kai saboda a samu kowa dai ya samu ya alwala to dan haka ba a bukata a fara fita yanzu a bari lokacin alwala wadatacce ne yau insha Allah ta'ala to Allah ya hakuri a samu a kammala gaba daya
tabbata mun karu sosai akan wannan yayin da yayi magana nan ba ta da mu fitar shi ne ba mu je mu isa da wannan sako da yana ina mu ja fara da cikin kuma nan na aza Allah ko ji subhanahu wa ta'ala ya kara maka lafiya kuma Allah ya kuma Allah ina kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imanin mu mutuncin mu da addinin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amma da duk wani ya karɓa abin magana zan roki malam kamar yadda nake yi ina da kuce zama cewa in akwai cikin minti ne ko biyu kalmomi da malam yake so mu tashi kowa ya zama waɗannan kalmomi na ƙarshe na malam kowa ya tashi da su ya je ya aiwata ya kuma isar da su za mu roƙi malam ya samu wani ko da ni ki ji ne ni tsaya wanda za mu tashi da su su ne sabon malam na ƙarshe gare mu a wannan insha Allah kalima akhira insha
Allah to professor ya ba da wani lokaci kuma da ya kamata ya ce abinda zan faɗa shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ku kiyaye hukumin Allah ku yi abin da yake ku yi ku bar abin da yake sannan ku zama cikin tawagar masu gaskiya wanda duk zai rike wannan ka'idar idan mai takawa kiyaye dokar Allah ya yi abin da Allah ya sa shi ya bar abin da Allah ya hana kuma ya yi gaskiya a cikin lamarin sa to ya gaba cin nasara ta duniya da lahira Allah ya samu dace
ɗan uwa kun dai ga abin da muke gaya muku ta bayyana na tabbatar ko da shi malam ya ce awa daya
da ba a awa 100 da ba ka ji ba haka ne amma mana ya kawo musu cewa in aka yi da yawa kuma sai a kamanta an yi duka haka ka san mutanen gari a kai mu da wannan kokarin aiki da sunnar maliki Allah ya san ba ana nufin mutanen wani gari ba fa ba su aiki da ita dan a cikin maganganun malam ya dan yi tuntuban cewa zakara yana kai sai wani dan uwa yace ai sai yi wa Kano ma yana yi ai da abin da yake zuwa ko ba da shi yana da wannan sai ce ba da ya to a hakika gaskiya wannan ba wani anan da iyaye na mata da maza wanda da cikin farin ciki wanda ba ka fara da mu ma suka tafi cikin haji ko kuma mun san da wannan Allah daga lokacin zuwa ne mace mallan yana da tsari idan muka yi bisan wannan rana to ai mallan mun ne shi da shi kana ba mu ka ya kashi da hudu sai da Allah ya sallama walakin da ba a sallama to muna godiya gaskiya ga Allah sai sanan muna roƙon Allah Allah ya kara mu da lafiya da kwarjini da tsawon kwana Allah kuma ya bashi akan sunnar maliki sallallahu alaihi wasallam da kuma koyon kashi shi ma dogara na farko da gani yana cikin matan da suke yi wato hamzar da wakili dan hakika gaskiya ba kai da Allah shi muka fa ka ba muka ce mishi jiya da bayan da kuma ma da yan zuwa kuma shi wannan ne kamar yadda shi muka roƙa Allah an saba na kai maka wannan dan muna wani nace ta kan la tsora shi yake za su yi Allah tsora shi sai insha Allah ba su ba ko ga da yake wala mu yi ba to Allah ya kara mu da nace jama'a mun ne kuwa ba ta alheri aku guda ko zan do ka da dan Allah ya tsaka sama kun ga iman shi ka dai ku ko mun kai dubu hudu to dan Allah ya kare shi da dai fito kuma ba kowa sai ya kashi shi na da ne ko ba ta ce dan Allah ba sai ko wani ne ke karɓar Allah akwai wannan da za ku ya gaisa amma ba kowa ba ne da ba ne mana yana san yana san kowa kuma yana mun sai wannan da ina mun ba ta ce da wannan kuma ko kun ji ba mu da ya insha Allah sai dawo dan gabatar da wasu ayyuka masu tarsa mun gode Allah ya saka ake سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وجعلنا في الله وعلى الكل ان شاء الله وان الله يبارك الله الله يحفظك